sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke cikin gabatar da wannan rana a yau Talata 15 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanya zuwa Kyiv babban birnin Ukraine. Yayin da ake shirin zaman sasanta rikicin a Belarus. Adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da cutar COVID-19 a China yana ƙaruwa a wasu yankuna.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihohi bakwai a Najeriya ciki har da birnin Tarayya Abuja na fuskantar rashin wutar lantarki sanadiyar rugujewar cibiyar wutar lantarki ta ƙasa. Abin da ya sa wasu yin kira ga gwamnatin Tarayya da ta sake duba harkar sayar da hannun jarin wutar lantarki a ƙasar.
Kamin kwana uku da suka wuce na zo zan saka satin wuta da in kowane 1000 zai baka 18 unit yanzu ya koma 15.5 yake baka babu bayani haka kawai an ƙara kudin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata
bayan haka za ku ji cewa gwamnatin kasar Algeria ta haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare lamarin da ya janyo fargaba ga jama'ar jihar Agadez a Niger inda kusan kashi 70 cikin 100 na abincin da jihar ke amfani da shi daga Algeria ake shigo da shi sannan kuma za ku ji cewa a yau Talata wasu ƴan bindiga sun afka wani kamfanin sarrafa tumatir a garin Ngaski da ke masarautar Yawura a jihar Kebbi bayan da suka ba da sanarwar zuwan su Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma da farko za mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanya zuwa Kyiv babban birnin Ukraine. Yayin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a birnin da wasu sauran biranen kasar. Makonni kusan uku bayan da Rasha ta kaddamar da mamayta kasar wasu hare-haren sama da Rasha ta kai da sanyin safiyar yau Talata ciki har da wani da ya fada kan wani rukunin gidaje sun kashe akalla mutum biyu magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'a 36 wacce za ta fara aiki daga daren yau Talata Prime Minister kasar Czech Petr Fiala ya bayyana cewa za su kai ziyara birnin na Kyiv tare da Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki da kuma Prime Minister Slovenia Janez Janša a matsayin wakilan kungiyar tarayyar Turai domin halartar taron da za su yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister Denis Shmyhal kungiyar tarayyar Turai ta ayyana sabbin takunkumai akan Russia waɗanda suka hada har da haramta yin cinikayya da kamfanoni mallakar gwamnati ko saka wani sabon hannun jari a bangaren sayan makamashi daga rashar sannan sun tsaurara ka'idojin cinikin kayayyaki na alatu a yau ne kuma ake shirin zaman sasanta rikicin na Russia da Ukraine duk da cewa dakarun rashar sun zafafa hararen da suke kaiwa kan birnin Kyiv da sauran manyan biranen kasar an dai gaza cimma wata matsaya a wani zaman sasantawa da aka yi a jiya Litinin ta kafar bidiyo maimakon gaba da gaba da aka saba yi a kasar Belarus Wakilin Ukraine Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafin Twitter cewa ana kan tattaunawa amma kuma abin ya citira. A ranar Lahadi jami'in na Ukraine ya nuna alamun za a kai ga gaci a zaman tattaunawar inda ya ce Russia ta saurari bukatunsu kuma ta fara magana mai ma'ana. Sakataren yada labarai a fadar White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai cewa Amurka na goyon bayan zaman sulhun da ake yi amma ta zura ido daga ko Russia na da niyyar dakatar da har-harenta. Tare da kasancewa a teburin sulhu a lokaci guda. Adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da cutar COVID-19 a China ya ninku har sau biyu a ranar Talata, yayin da ƙasar take fama da ɓarkewar annobar a wani yanayi da bata taɓa gani ba tun bayan ɓullar cutar shekaru biyu da suka gabata. Hukumar kula da lafiya a ƙasar ta ce an samu sabbin mutum 3,507 da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka gabata. Adadin da ya haura mutum 1,337 da aka gani a ranar Litinin. Hauhawar adadin ya sa hukumomi a arewa maso gabashin kasar ta Sin sun saka jerin matakan kare yaduwar cutar. Jami'ai a lardin da ake kira Jilin sun hana jama'a a yankin yin tafiye-tafiye a ciki da wajen lardin, wanda shi ya fi kowane yanki matsalan masu kamuwa da cutar. akalla mutum miliyan 9 aka tilastawa zama a gida a yankin Changchun fa da gwamnatin lardin na Jilin a can kuma kudu maso gabashin lardin da ake kira Guangdong an rufe kamfanonin kere-kere na fasahohin zamani a birnin Shenzhen wanda shine cibiyar da ake sarrafa kayayyakin kere-kere a China a wani mataki na dakile yaduwar cutar Shenzhen yanki ne da ya hada iyaka da birnin Hong Kong wanda yake da yar kware-kwaryar yancin gashin kai Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. A karo na biyu cikin watanni biyu da kusan rabi aka samu rugujewar cibiyar wutar lantarki ta ƙasa a Najeriya abinda ya haifar da daukewar wuta a jihohi bakwai ciki har da birnin tarayya Abuja wannan matsala dai ta janyo kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya da ta sake duba harkar sayar da hannun jarin wutar lantarki da aka yi a ƙasar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu ga rahoton da ta aika mana
Jihohin da abin ya shafa sun hada da Lagos, Enugu, Kaduna, Abia, Anambra, Ebonyi, Imo da kuma birnin tarayya Abuja. Tabbashin rugujewar cibiyar wuta ta ƙasa ta bayyana ne a wata takarda mai dauke da sahan nan mai magana da yawun kamfanin wuta ta Lagos, Shagun Kosoko da duka waɗanda ke sayan wuta ta hannun su cewa an samu matsala a cibiyar wutar lantarki ta ƙasa kuma ta shafi waɗannan jihohin. Wata mazauniyar ungwan Asokoro a babban birnin tarayya Abuja, Fatima Abubakar, ta koka akan yanayin da shiga a lokacin da ta tafi sayan katin wutar lantarki
kaman kwana uku da suka wuce mun nazo zan saka katin wuta da in kowane 1000 zai baka 18 unit yanzu ya koma 15.5 yake baka babu bayani haka kawai an ƙara kudin wutar sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata koko saboda gashi ma kana siyan katin ma babu wutar to da wanne jama'a za su ji
shugaban kungiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya
wato Najeriya Consumer Protection Network a Turanci.
Kola Olabiyo ya ce wannan hali na rashin wuta ya sa kungiyar sa ta aike wa shugaba Muhammadu Buhari takarda ta musamman
akan yadda ake fama da rashin wutar lantarki domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki daya.
Muna so shugaban kasa da Allah da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi amfani da karfin shi. E jara mana wangana wuta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasa ai kokarin sa. Ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su World Bank ya ba su kudi daga TBN akwai wuta align na generation sun ki basu doka wuta umba muna cikin baban damuwa
amma ne ban shugaban kasa shawara a harkar manyan ayyuka Ahmed Zakari santurakin Kazaure ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar
in an duba me ke faruwa da kayayyakin kudin su da tsadan su da ake hadawa a samu kudin wutar in kudin wutar ta yi yawa za a rage ta in ta yi kadan za a kara ta na daya duk wata shida sai an duba ta dan ba a so cikin dokar wani ya cutu ko a zalunci wani ko su ɗan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa to magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa bai zama na wani sabon labari da sai an ta tsalle-tsalle akai ba na biyu kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu tunanin mu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba
an kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su dauka domin biya wa masu amfani da wutar lantarki bukatun su na yau da kullun Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaita Madina Dauda da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniyar
Wata kotu a India ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar Karnataka a kudancin kasar hukuncin wanda aka yanke a yau Talata ya biyo bayan koke da wata kungiyar matan musulmai ta kai inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta Karnataka wacce jam'iyyar Hindu ta Bharatiya Janata mai kishin kasa take mulki ana fargabar wannan hukunci zai iya ƙara zafafa matsalar bambance-bambancen addini a kasar ta India wacce masu suka kance ana nuna wa musulmi da suka kasance marasa ranjayen da suka fi yawa a kasar wariya hukuncin har ila yau zai iya yin tasiri akan sauran jihohin kasar da dalibai ke saka hijabi a aji takaddamar saka hijabin ta taso ne a jihar ta Karnataka bayan da hukumomi a wasu makarantun share fagen shiga jami'a suka hana wasu dalibai mata su shida shiga aji tare da hijabi. Lamarin ya sa dalibai musulmi suka fara zanga-zangan nuna cewa ana take musu haƙƙi. Abin da gefe guda kuma ya haifar da wata zanga-zanga bangaren matasan Hindu a matsayin kishiyar zanga-zangar da dalibin musulmai suka yi. Duk da cewa ƙura ta lafa a Jabal Mun dake yankin yammacin Sudan a Darfur da rikici ya haddasa mutuwar mutum 19. Wata kungiya mai taimakawa ƴan gudun hijira ta ce har yanzu ana zaman daddar a yankin. Kakakin kungiyar Adam Rijal ya faɗa a shirin radio na South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa akwai wuya iya faɗin abin da zai iya biyo baya. Wani kwamitin likitocin Sudan ya faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin na Jabal Mun a watan Maris ya kai 35. Da wasu ‘yan bindiga suka farwa fararen hula tare da ƙona wasu ƙauyuka. Shugaban hukumar da ke ba da tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, Volker Perthes, ya fitar da wata sanarwa inda ya Allah wade da lamarin.
A gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shugaban kasar Algeria Abdelmadjid Tebboune ya haramta fitar da kayan abinci daga kasarsa zuwa kasashen ƙetare a daidai lokacin da ake fuskantar tashin farashin kayan abinci. Tuni dai wannan matakin ya haifar da fargaba a zakatan jama'a a Agadez da ke jamhuriyar Niger, duba da cewa kashi 70 cikin 100 na abincin da jihar ke amfani da shi daga Algeria ake shigo da shi. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ake kusantar azumin watan Ramadan. Ga rahoton da Hamid Muhammad ya aiko mana.
Kayayyakin abincin da Algeria ta haramta fitar da su sun hada da sukari da mai da taliya da garin sumul da kuma sauran nau'ika na abincin da ake sarrafawa da alkama. Al'umma a jihar Agadez na tunanin halin da za su tsinci kansu a ciki ganin yadda jihar ta dogara da kasar Algeria wajen shigo da kayayyakin abinci, lamarin da yasa jama'a a Agadez musamman ma magidanta ke rige-rigen sayan abinci saboda fargabar tashin farashin kayan abinci a kasuwannin jihar. Ga dai wasu iyalai da suka je kasuwa domin yin tanadi a gaba.
Sunana Abubakar, ganin na zo kasuwa ne ni don sai kayayyaki na saboda na ji matakin da shugaban Algeria ya dauka, saboda shine yanzu ni ma na shigo kasuwa in samu in sai kaya wanga matakin da ya dauka. Mu ne talaka abun za sha kuwa. Yanzu dai na zo in sai sumul da fulawa da mai da sukari, su ne dai yanzu dai abubuwan da na zo in sai, saboda na san su ne abubuwan da a yanzu ma ba tabo ba suke to balle ga dada an ce yanzu ba shigowa ba za su.
Sunana Malam, bangal amari ya girgiza mu kwarai da gaske. Matsayin mu na magidanta, na zo ne yi kokari in san abin da zan tana dawa saboda zuwa gaba. Amma akwai fargaba, akwai ba da tsoro cikin al'amari. Na sai mai, na sai makaroni, na sai sharba in tana da saboda ba a san abin da gaba za ta yi ba. Kaga abu akwai ba da tsoro.
Kashi 70 cikin 100 na abincin da jama'a ke amfani da shi a jihar Agadez ana shigo da shi ne daga kasar Algeria, a cewar shugabannin ɗan kasuwa na jihar Agadez da ke shigo da kayan abinci daga kasar ta Algeria. Wannan matakin ba karamin illa zai yi wa ƴan kasuwar ba. Aminu Waje, shugaban ƴan kasuwa da ke shigo da kayan abinci daga ƙasar Algeria.
Shugaban Algeria ya hana hitowar kaya daga Algeria. Abin da zai kawo mana nakasa cikin wannan hana hitowar kaya ba da iyaka, misali shina da yawa. In ka dauki misali a yau zaman da muke yi tsakanin mu da Algeria, amfanin da Algeria ke kawo cikin ƙasar Niger ba da misali bangaren kawo kaya abinci. Kinan dan haka yanzu wannan abinci da aka hana kawo shi in ba sa aka yi ba zai haddasa abubuwa da dama wanda yake na hawa kayayyaki.
Wannan matakin da kasar Algeria ta dauka na zuwa ne a daidai lokacin da ya rage makonni a soma azumin watan Ramadan, lokacin da iyalai suka fi wadata kansu da abinci. Ko mataki ya zo ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsin tattalin arziki. Muhammad Abubakar, shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Agadez.
Rashin daɗi shi guda biyu ne. Na farko zo ta bangaren mutane ba su da kuɗi, kuma na biyu ga azumi ya tunkaro. Dama wani wuri faɗuwa ta bezo da zan dama a duk lokacin yanzu ranga ana samun hawa kawo masarufi, to balle kuma ga ta samu a yan kasuwa hanya shi wadda yake daman su ta gyara su. Tunda can dama ana zaman lafiyar ma kan na shigowa ya kare hawa farashin ka su zuwa wani lokaci, to balle kuma yanzu wani abu da zo.
masu sharhi na ganin lokaci yayi da kasar Niger za ta daina dogaro da wasu kasashe wajen samun kayan abinci tare da nema ga gwamnatin kasar Niger na nemo ma jama'ar ta mafita kan irin halin da al'ummar za ta tsinci kanta a ciki mani amma mai sharhi ne kan batun da ya shafi kasa da kasa
in kana dogaro da makwabci wanda sai shi ya tana da abin da ya noma da shi kai zaka amfani in ya gaba isa shi sai ya rufe kenan tana yiwa sun ga ana fudda abinci ne sun ga kamar su ba ya gyara su ba su karfe tun yanzu mun fara ji ga jikin mu don gaskiya ko yanzu magidanta sun san akwai matsaloli a barka ga mai shi kade mu nan wanga abin aljiya ya shafi Niger amma ya fi shafa jiha a Agadez gwamnatin kasa gwamnatin jiha sai diba wanga abu da idarama su san su je su yi nagosan wannan kasar a diba wanga abu da idarama don gaskiya zai iya illata mutane sosai
jihar Agadez wacce makwabciya ce ga kasar Algeria ta dogara da kasar wajen samun abincinta Hamid Mahmud murya America daga Agadez jamhuriyar Niger
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Yanzu kuma zamu leka arewa maso yammacin Najeriya. Da safiyar yau Talata, ƴan bindiga suka afka wani kamfanin sarrafa tumatir na biliyoyin naira a garin Ngaski dake masarautar Yawura a jihar Kebbi, inda har da ƴan kasar China a cikin ma'aikatan kamfanin. Lamarin dai ya sa wasu ƴan Najeriya mamakin yadda ƴan bindiga ke sanar da zuwan su, su kuma cika ransu babu babbaka idan suka je wuri. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Yan Najeriya dake biye da bayanan yadda ƴan bindiga ke aikata ta'asar su a sassa daban-daban na arewacin kasar na ci gaba da mamaki yadda matsalolin ke ci gaba da wanzuwa duk da matakan da ake dauka na dakile ayyukan na ƴan bindiga wannan karon wani makikin kamfanin sarrafa tumatir dake garin Engaski a masarautar Yawuri a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya ne ƴan bindiga suka aukawa inda daruruwan mutane ke aikace-aikace ciki har da ƴan kasar China to sai dai ƴan bindigar sai da suka bayar da sanarwar zuwan su garin Engaski kwanaki uku kafin zuwan nasu abin da ya sa aka kwashe dukkanin ƴan kasar China da sauran ma'aikatan da ke aiki a wannan kamfanin kana aka saka jami'an tsaro a ciki Dr. Yusuf Tanko Sununu dan majalisar tarayya ne mai wakiltar kananan hukumomin Yawuri Shanga da Engaski yayi bayanin yadda wannan lamarin ya faru
sun shigo garin Engaski inda suka wuce suka tafi garin Gafara a wani kamfani da yake samar da tumaturi da ne ya shiga wajen har yanzu dai da yake ana nan ana ta faɗa da su kuma wasu su rikin sun dawo garin Engaski abinda da nake da tabbaci shine halin da yake ciki dai an samu salwantar rayuwa biyu guda a nan Engaski guda kuma a garin Gafara ina kuma yaba ma jami'an tsaro da suke a wannan gonan na tumaturi akan jajircewa da suka yi suka fuskanci waɗannan ƴan ta'adda duk da yake halin yanzu dai ba mu da cikakken bayani na ko sun samu na kasa ko rayuwa a gefensu ko kuma su ƴan ta'addan nawa aka kashe
har wayo na tuntuɓi wani mazaunin garin Musa Engaski don jin yanayin da ake ciki bayan zuwan na mahara
yanayin ya fara sassautawa duk da suka shigo Engaski sun yi dahalbe na randa bawo sun yi dahalbe saboda sauransu suka wuce suka je jibi food din can to can muna ta jin karar suna ta halbe suna ana ta halbe jama'a ga kuma hayaki ya tashi wurin to daga nan sai muka je da halbe ya lafa sai suka sake dawowa suka zo nan suka kaje Engaski suka tsaya na randa bawo din nan suka yi ta halbe suka shigo cikin gari har su halbe wani yaro guda wani kalibi da fuska kuma ya kare to gina suka koma suka tafi shagoji suka dubi kayan sanyi ne da wayoyi to wayanda ke kasama sun ci har da wata mashin mai dan haske sun kara da ita
wani abin ban mamaki a cewar dan majalisar tarayyar shine yadda ƴan bindiga ke faɗa kamin su aikata sannan su aikata yadda suka tsara
labarin za su zo a garin Engaski da Gafara su je wannan kamfani din yana bayyane kusan kwana uku da suka wuce wannan shi yake nuna irin daman da mutane nan suke da shi na yin aikin da duk suka samu dama suka zo ƙauyuka suka kware suka shidda mutane daga garuruwansu da suka kai ga suka yi abin da suke iyawa muna kira ga gwamnati a kawo mana ɗauki
wannan harin dai na zuwa ne lokacin da jama'ar jihar Kebbi ba su gama juyayi ba na jami'an tsaro na hukuma da na sa kai kimanin 100 da ƴan bindiga suka hallaka ƙasa da mako ɗaya kuma ko wannan yankin na masarautar Yawuri jama'a na zaman zulumi ne a wasu ƙauyuka domin kusan kullun sai an kashe ko an sace mutane musamman a yankin na Engaski kuma so da yawa mahukunta na cewa suna ƙoƙarin shawo kan lamarin duk da yake a wannan karon na kira kaka kiran dunan ƴan sandan Najeriya a jihar Kebbi amma bai dauki kiran da na yi masa ba rashin tsaro dai sannu a hankali yana daidaita yankunan arewacin Najeriya da kuma kasara rayukan jama'ar yankin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nadiye da kiyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yunkuro wajen farfado da harkar noman alkama a fadin kasar, shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya yayin wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim kwar karin bayani kan irin tallafin da gwamnati ta basu da kuma yadda suka raba shi ga manoman alkama. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Salim Salim Muhammad, shugaban manoman alkama na Najeriya. Alhamdulillah, kamar yadda na koka bara gaskiya ne, amma bana gwamnatin tarayya ta dubo wannan hawaye namu ta share mana shi. Mai girma General Muhammadu Buhari, shugaban kasar Najeriya, ya ce bai ga dalilin da ya sa za a ce kasar Najeriya da take da daman noma alkama. Duk abin da ake bukata ta noma alkama, Allah ya bata kuma ce ba za a noma ba. Muka ce masa ai siyasa shi, shi ta shi ma siyasa ce ta kashe, saboda haka siyasar duniya ya za su kuma shafi siyasar sa ta gida, saboda haka shugaba da sai an noma alkama. Alhamdulillah, yanzu wancan da muke da kai an sa alimanin mu noma alkama hekta 91,125 a Najeriya.
Me makon nawa a da?
To, a farko wancan da muka yi hekta 11,100 ne kacal. Kaga yanzu an rubanya mana. So kaga gwamnati ta nuna kan cewa gaske take so take a noma alkama kuma a ci da kasa da alkama a Najeriya.
Amma cewa akai ku noma ko kuma dai akwai sinadari?
Akwai. Domin an bamu tallafi. Iya adadin hektar da aka bamu a noma, iya adadin kuɗin da aka bamu kenan. Akan yan alƙaluma suka nuna na buƙatar manomi ya noma hektar ɗaya ta alkama.
No, kenan.
An bamu kuɗi sama da biliyan 31 mai noman alkama a ƙasa.
A iya bane kawai?
A iya bane kawai. To mu kuma da muka tashi za mu yi noma, mu sai muka dubi yanayi, muka dubi kuma ka'idoji, ba ma wannan ba ma tukunna. Ita bankin tarayya ta ƙasa, ita kuma aka sahalewa ta ɗauki biliyoyin kuɗi sai ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico, America ce, wato Southern America ta kawo mana. Kuma ta ɗebo masana masu ilimi, aka kawo su suka zo suka ba da horaswa ga manomanmu a kan yadda za a yi tsarin noma na zamani, ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba. To kaga in ka dubi da abin da gwamnatin tarayya ta samu sahalewa daga wurin shugaban ƙasa da kuma abin da shugaban ƙasan ya faɗa, kaga sun yi ram kenan, sun haɗu wuri guda kenan, ra'ayi ya zama ɗaya.
Waccan gudunmawa ta bankin Najeriya ta samu ƙwararru da batun iri ɗin nan yana cikin waccan biliyan 31 da ita gwamnatin tarayya ta amince?
Shi irin yana ciki, amma horaswar kuma tana wani kaso na daban. Amma wannan biliyan 31 da aka asale mana akwai shi kudin wannan irin, domin manomi zai karba kuma zai biya. A yanzu halin da muke ciki, mun shuka sama da hekta 70,000 a Najeriya daga cikin wancan 91,000 da aka bamu. Abin da ya kawo dan tsaikon ko shine ba mu yadda mu ba da kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi.
Yawa, dama tambayar da nake so in maka kenan, ga gwamnatin tarayya ta yi wancan ta goma shi na biliyan 31, ga yunkurin babban banki don dai a tallafa muku. Kai ne shugaban manoman alkama na Najeriya, a ƙarshen wannan tsari manoma nawa ne za su ci gajiyar wannan tallafi?
Kamar yadda na faɗa da farko, manoma dai 91 nan da 25 za su ci gajiyar wannan tallafi, 91 da guda 25. To amma saboda matakai da muka ɗauka na kariya akan wannan yunkuri da gwamnati ta yi da kuma kuɗi da ita sai a bankin tarayya ta sahale mana, sai muka ga kada mu ba manomi kuɗi ya tafi ko kayan aiki ya karɓa ya tafi ya je sai da mana kaya a kasuwa, gobe kuma a zo ana neman sa a neme shi a rasa. Saboda haka sai muka ɗauki matakai. Mataki na farko sai da mun tantance manomin nan, na ɗaya mun yarda manomin ne, na biyu an ga gonarsa, na uku an auna gonar ma an san yawan marabbainta, domin za a ga manomi ya zo ya ce ina da hekta ɗaya, ka ɗauki kayan hekta ɗaya ka bashi, in ka je auna sai ka ga rabin hekta ma yake dai, to kaga ya zama asara kenan. Saboda haka sai mun auna gonar, mun tabbatar da marabbainta, sannan mu san adadin kayan da za mu bashi. A shi kuma kayan halau sai muka fito da wani sabon tsari, idan ka zo za mu baka iri, mu baka taki, iya adadin buhunan da aka ce da za ka hautsina tare ka shuka, idan ka shuka kuma sauran kayan sai mu riƙe. sai mu baka famfon ban ruwa in mu baka famfon ban ruwa sai mu baka magani na ciyawa sai ka je ka noma to idan lokaci kuma yayi da zaka ƙara shuka abin da ake cewa top dressing ka ƙara yi wa ita shukar kwaskwalima dan ta ƙara inganci da daraja to sai kuma mu ƙara maka taki ne wuya sai ka shuka to da haka muke bada kayan saboda mu gujewa
da tsuru-tsuru kuke bayarwa
ba da tsuru-tsuru ba da dai kadan kadan ne wato mataki mataki da yake ka san shi noma yana da mataki ba kawai za ka baka taki da iri da komai ka je ka watsa a gona ka tafi ka ce zaka wannan ba
gaba gaba ne
akwai gaba gaba da ake bi ta noma ita ma mun muke bi wajen bada kaya in mun zo mun baka iri mun baka taki misali sai muka je gona ka ce muka ga shuka ba to dan me ko za mu baka famfon ruwa da wani maganin kwari da kuma wani yuriya da zaka yi top dressing ai asara kina mun kala an baka can ma baka cika rike ka ki rike amana ka ki shukawa kuma a ƙara maka wani abu to zo ka roba shi ana zasa ne shi
yanzu in kuka hana shi sauran in an zo karbar na abin da kuka bashi ya zai
ai a take ma muna baka wannan mun je gona ka mun ga baka shuka ba za mu shaida mana da kayan mu in ku ka kai ka mu kasuwa ka sayar to za mu dauki matakai guda biyu na ɗaya za ka biya wannan kuɗin kayan adadin kuɗin kayan da aka baka na biyu kuma za mu yi karanka akan kamar asarar irin nan da aka zo tun da kasar waje aka gudu shi
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Dr. Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kori sai Julius Gresham da ta taimaka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
a gaida Muhammad Baballe Hafiz to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers yace VOA ina kira ga ƴan ta'adda kimanin 30,000 da wata cibiyar bincike tace suna aikin ta'addanci a Arewa maso yammacin Najeriya cewa su yi wa Allah su aje makaman su don rungumar zaman lafiya saboda zaman lafiya ya fi zama dan sarki sai sakon haɗin gwiwa daga Isku Suleiman Madattai da Magaram tare da Sunusi Madattai da Magaram da Tasi'u unguwar Tudu da Babandi Maman Bande da Hamidu Kalla Labuwa suka ce Salam VOA Hausa gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta zauna da malaman jami'o'i akan teburi ta biya musu bukatun su domin su koma kan aikin su saboda abin akan ɗiyan talakawa take karewa
Tobadalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanya zuwa Kyiv, babban birnin Ukraine. Yayin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a birnin da wasu sauran biranen kasar. Makonni kusan uku bayan da Rasha ta kaddamar da mamayata kasar. Wasu hare-haren sama da Rasha ta kai da sanyin safiyar yau Talata, ciki har da wani da ya fada kan wani rukunin gidaje sun kashe akalla mutum biyu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'a 36 wacce za ta fara aiki daga daren yau Talata. A yau ne kuma ake shirin zaman sasanta rikicin na Rasha da Ukraine, duk da cewa dakarun Rasha sun zafafa hararen da suke kaiwa kan birnin Kyiv da sauran manyan biranen kasar. An dai gaza cimma wata matsaya a wani zaman sasantawa da aka yi a jiya Litinin ta kafar bidiyo maimakon gaba da gaba da aka saba yi a kasar Belarus. Wakilin Ukraine Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafin Twitter cewa ana kan tattaunawa amma kuma abin ya ci tura.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma can anjima da dare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
mu da